لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan gidan talabijin mai albarka na Sunna TV EKS Niger domin ci gaba da wannan shirin mai albarka na tarbiyar yara a musulunci karkashin littafin tarbiyatul auladi fi dawil kitabi was sunna. Muna fatan abinda zamu faɗi a daidai, Allah ya bamu lada ya bamu ikon aiki da shi, kuskure kuma Allah ya gafarta mana idan ba a manta ba. Za mu tashi a yau babin da malam ya buɗa da faɗin at-tarbiyatu min sinni as-sabi'ati ila ar-rabi'ati ashara, ma'ana tarbiyar yara daga shekara 7 zuwa shekara 14. Karatun da ya gabata, gaba ɗayan sa ya gabata ne akan tarbiyar yara kami a aihisu har zuwa shekara 6, kinan an kare wacce marhala ita ce marhalatut tufula. In za mu shiga wata marhala, ma'ana wani zango, wani mataki na matakanyen yara ko matakanyen dan adam, shine marhalatut tamyiz. Shi malaman fiqh suke cewa marhalatut tamyiz, ma'ana marhala ko zango na rarrabewa. Wannan zangon na at-tamyiz ya bambanta akan sauran zanguna na rayuwar dan adam da abubuwa kamar haka. Na farko shine tatawurun numul aqli, a lokacin ne yaro hankalinsa yake ƙara haɓaka, inda yake iya bambanta ɗanduma da kabewa, yake iya bambanta tsaba da tsakuwa, yake iya bambanta wuta da ƙanƙara, yake iya sanin gaskiya akan ƙarya, yake iya sanin dariya akan kuka da abin da ya kama da haka. Domin lokacin da yaro yake wacce yake wancan bangaren, zaka iya mai kuka ya fashi da dariya, mai san meye ba, zaka iya mai dariya ya fashi da kuka. To amma lokacin da ya kawo wannan, zai san da cewa an yi kuka ana nufin bakin ciki ake ciki, in an yi dariya ana nufin farin ciki ake ciki. Kenan daga cikin abin da wannan zangon na rayuwar dan adam ya shahara shine yamilu li ta'addudis sadaqat, shine ma'ana a wannan lokacin yaro yana son samun abokai da yawa. Da yaro ya kai shekara 7 zuwa 14, to zaka ga yana kokarin yin abota da sauran yara. Kenan tun a yanzu sai nuna mun da cewa ashe shi sai an lura da abokan da yara za su yi a wannan lokacin, inda anan gaba malam zai muna bayanin ya ne kamata ka kula da abokan yaranka, ya ne kamata ka taimaka masa wajen saɓin abokai na gari. Na gaba shine al-i'tiradu wa ithbatu dhat, a wannan lokacin yaro a komai yana ganin shi ya ishi kansa, ba sai an yi masa ba, komai zai kokarin yayi da kansa, baya ma so ayi, ko kuma da za a umurce sa da wani abu shi idan bai gane abun nan ba zai yi shi ba. A lokacin yaro yana jin kamar ya isa, to shi sa a wannan lokacin, lokaci ne wanda ya kamata a bi yaro saboda kaha, dan saboda kada a meke da suna a fandarar da shi, dan saboda wani dabi'a ce wanda kuma abun zai wuce. Kenan shine wannan. Na gaba shine hubbul istitla, a wannan lokacin yaro zai shahara da son kwankwanto, ma'ana duk abin da ya gani yana so ya san menene. In ka sashi abu yana so ya san dan me yasa aka ce ai kaza, dan me yasa ake kaza, menene wannan, dan me aka yi wannan, dan kaza da kaza. To kenan wannan fatara ita ma dole sai an kula da ita, inda idan muka zo a cikin wannan karatun insha Allah duka malam zai karantar da mu wannan abubuwan da yaro ya shahara da su a cikin wannan fatara, a cikin wannan zangon ya ya kamata a ce an tahiyar da shi. Malike cewa wa ba'da an yabluga at-tiflu sinna as-sabi'a, bayan yaro ya kai shekara 7, wa hada sinnu ahsanu wa akhsabu fatarati tarbiya, kuma wannan lokacin na shekara 7 zuwa abin da ya sama shine lokaci mafi kyawu, mafi dacewa a wajen dangane da abin da lokutan tarbiya, ma'ana lokutan tarbiyar yara. Yace wa huwa sinnu zahabi lit'allumi, shine lokaci ko shine shekaru mafi tsada na koyo, wa bi khasatan al-hifz, musamman abin da ya shahi hadda, ma'ana lokacin na haddar yara, haddar yaro tana kwari sosai, shi yasa a wannan lokacin ana so a sa yaro ya haddace abubuwa da yawa ko da ko a ce bai san ma'anar su ba ya haddace dai lokacin da ya girma zai san ma'anar wannan kin sai suka ce lukhulu bi qalbihi min ash-shawaghil wal afkar wannan lokacin ya shahara da ƙwarin hadda ne dan saboda zuciyar yaro a wannan lokacin ta wofinta daga ash-shawaghil ma'ana da shagululluka na duniya wal afkar da kuma tunani allati yufakkiru fiha al-murahiqun wanda yara matasa samari wanda suka balaga suke tunani a wannan lokacin kenan dai malam yana fadakar da mu akan cewa wannan lokaci shine na musamman na ba yaro tarbiya da kuma sanya shi a hanya ta ilimi domin a lokacin hadarsa tana karhi sosai shi yasa ma suke cewa hifzul waladi kan naqshi ala al-hajar wa hifzul kabiri kal kitabati ala al-ma ma'ana shi hadda yaro kaman rubutu ne akan dutse kaman a sassake dutse ne a rubuta wani abu ga ruwa ko abin da ya kama da haka ba zai iya goge shi ba to shi kuma rubutun hardar yaro hardar latti zo kaman rubutu ne akan ruwa kana jayi hannunka abin da ka rubuta ya tafi bali yace wa kad harisa annabi sallallahu alaihi wa sallama ala ta'limi shigar as-sahaba wanzu Allah yayi kwadayi sosai akan koyar da kananan sahabbai ala ta'limi shigar as-sahaba yayi kwadayi sosai kuma ya kwadaitar akan koyar da yaran sahabbai wa hum fi hadhihi al-marhala suna a wannan matakin suna a wannan zangon na rayuwa fa an ibn abbas radiyallahu anhuma daga ibn abbas Allah ya dade shi qala yace kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wa sallam yawma na kasance ina bayan ma'aikin Allah a wata rana radif ma'ana yana akan wata dabba ya goya manzo Allah ya goya shi baya kenan wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hau akan dabba nan ba a bambanta ba jaki ne ko doki ne ko alfadari ne ko abin da ya kama da haka kenan sai ya goya shi a bayan sa fa qala sai ya ce masa suna cikin tahiya ya gulam ya kai yaro inni uallimuka kalimatin lallai ni ina koyar da kai wasu kalimomi ihfazillaha yahfazuka ka kiyaye Allah zai kiyaye ka ihfazillaha tajidhu tijahaka ka kiyaye Allah zaka same sa a gaban ka menene kiyaye Allah ma'ana shine kiyaye dokokinsa kai abin da ya umurce ka ka hanu daga abin da ya hane ka in kai haka to shi ma Allah madaukakin sarki zai biya maka bukatunka zai kasance a koda yaushe tare da kai yace idza sa'alta fas'alillah idan zaka roka to ka roki Allah wa idza ista'anta fasta'in billah kuma idan zaka nemi taimako ka neme sa da Allah kina yaro tun yanzu ya san da cewa mafi girman wanda ake neman taimakon sa ake roƙon sa shine Allah madaukakin sarki ma'ana ana nufin a cikin abin da dukkanin babu wanda isa maka shi in ba Allah ba kaman baka da lahiya kina yaro in ba da lahiya me yake da suna a koya masa roƙon Allah da ya bashi lahiya domin lahiya babu wanda isa bashi ita likita bai isa baka lahiya ba iyayenka ba su isa baka lahiya ba kinan ka roki Allah kada ka roki wani ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tughlaqu kada ka tambayi dan adam wata bukata idan kana da ka tambayi wanda kohohinsa ba a liƙe su Allahu yaghdabu in taratta su'alahu wa bunayyu adamu hina yus'alu yaghdabu shi Allah yana fushi lokacin da ba a roƙon sa amma shi kuma dan adam lokacin da ake roƙon sa lokacin yake fushi ashe a koya ma yaro akan cewa shi Allah yana so a roƙe sa amma mutane ba sa so a roƙe su don haka kada ka rika roƙon mutane ka roƙi Allah domin shi ne ke ba mutane idan ka shiga tsanani kada ka kiri gumki kada ka kiri kowa ka kiri Allah madaukakin sarki shi zai yayi maka bukatanka shine wa idza sta'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata ka sani ya kai yaro da a ce al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in da za su taru akan su amfanar da kai da wani abu lam yanfa'uka ba za su taba yi amfaninka ba illa bi shay'in qad katabahu Allah lak sai da abunda hakikani dama Allah ya rubuta zai same ka idan yaro ya haddace wannan to shine yaro zai tashi da jarumta don saboda ya san babu wanda ya isa ya amfanar da shi da wani abu in ba abunda Allah ya kaddara masa ba zai sa yaro ya tashi da idan ya rasa abu ba zai damu ba yana neman abu ya rasa sa ba zai damu dan ya san Allah bai so ya same shi ba kuma Allah bai kaddara ya same shi ba wannan shi ake cewa tawakkali wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in, kuma da za su taro akan su cutar da kai da wani abu, lam yadurruka, ba za su taba cutar da kai ba, illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk, sai da abun da hakika dama Allah ya kaddara da zai same ka. Rufi'atil aqlam, an dauki abun rubutu, wa juffatis suhuf, kuma wa meke da suna takardu sun bushe, wa juffatis suhuf, ko wa juffatis suhuf, in aka sada fataha kenan takardun sun bushe, in an sada damma sai zamanto mabni lil majhul kenan takardun an busar da su. Ma'ana abinda ake nufi shine abinda Allah ya kaddara, Allah ya riga ya rubuta, kenan ba za a goge sa ba. A takaice idan kuka lura wannan hadisin me yake karantar da mu, wasa Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan yaran Abu Huraira yake suna ibnu Abbas, kan yake yayi dokokin Allah, Allah zai kiyaye sa. Idan zai roko ya roki Allah, idan kuma yana neman taimako ya neme shi ga Allah, ya san da cewa ba wanda ya isa ya amfanar da shi da komai in ba abinda Allah ya kaddara zai same sa ba, babu kuma wanda ya isa ya cutar da shi da komai in ba da abinda Allah ya kaddara zai same sa ba. Wannan kamar yadda muka gani zai sama yaro dogaro da Allah da kuma rishin tsoro da jarumta da abinda ya kama da haka. Sai ba da yake cewa hadal hadithul azim, wannan hadisin mai girma, alladhi yaqulu anhu ibn rajab, wanda akan sa ibn rajab yake cewa rahimahullahu ta'ala, dai daga cikin manyan malumai Allah ya ji kansa da gafara, yace hadal hadithu, yace wannan hadisin yatadammanu wasaya azima, ya kumshi wasiyoyi masu girma, wa qawa'id kulliya, da kuma ka'idoji wanda suke gamammu, min ahammi umuri ddini, daga cikin mafi muhimmancin al'amuran addini. Allamahu ibn Abbas radiyallahu anhuma, wanzu Allah ya koyar da Ibn Abbas wannan kalimomin, huwa gulamun alhali, yana a matsayin yaro, lam yablughu alhulma, bai ma kai balaga ba, haythu innahu wulida qabla alhijra bi 3 sanin, domin shi Ibn Abbas an aihe tsakanin hijira da shekara 3. Kenan idan muka lura, ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, Ibn Abbas bai wuce shekara 13 zuwa shekara 14 ba. Kenan lokacin rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne Ibn Abbas ya balaga. To muqaddara manzo Allah ya yi masa wannan maganar kamin ya rasu da shekara 3, kenan bai wuce Ibn Abbas yana da shekara 10 manzo Allah yake masa wannan maganar. Ashe sai nuna cewa shi wa'azi, hatta yaro ana masa wa'azi, kada ya kasance shi yaro kawai tsawa ne za a masa da kwararsa ne kawai za a yi, ana tunanin ba za a masa magana wanda take a cikin hankali ba, a cikin sauki. Yaro yana buƙatar wannan, domin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake murabbi ya nuna mana wannan. Sai malai yake cewa qad allama annabi sallallahu alaihi wasallam alhasana du'a alqunut, haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da alhasan addu'a ta alqunut, fa anhu radiyallahu anhu, daga gare sa shi alhasan kin Allah ya dade shi, kale yace علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن, وزا الله ya koyar da ni wasu kalmomi wanda zan fade su, fi qunutil witri, alqunutu ta witri, me ake ce ma witri? Tace sallar da ake yi ta dare, lokacin ta yana farawa daga an yi sallar isha'i har zuwa kituwa alfijiri. Sallah ta witri sallah ce wanda take da matukar muhimmanci, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar da mu sosai akan ta. Yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awtiru ya ahlal qur'ani fa inna Allah witrun yuhibbul witra, ku yi witri ya ku mutanen alqur'ani, domin Allah witri ne yana son witri, duk wanda ya lazumta yin witri insha Allah rayuwarsa za ta yi albarka, kuma zai samu biyan bukata na addu'o'insa, biyan bukata wanda ke take ta musamman. Kenan sai malai yake cewa manzo Allah ya koyar da alhasan wannan addu'ar ta alqunut, ita ce Allahumma hadini fi man hadaitu wa afini fi man afaitu wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma ataitu wa qini sharra ma qadait, har zuwa karshe. Yace wa umruhu idzaka, shi alhasan kin shekarunsa a wannan lokacin aqallu min 10 sanin, su wuce kasa ga shekara 10 ne kawai, shekarunsa kasa ga shekara 10 ne kawai, li'annahu wulida سنه 30 من الهجره, جميشن شي الحسن اهيسا هجره تنا ده شيكارا 3. ان كو ده منزا الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الحسين الحسن bai wuce shekara 9 ba ko kuma shekara mai kira suna shekara 7 bai wuce shekara 7 ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu to kun gani anan yana da shekara 7 kin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi wannan addu'o'in a shi sai mun cewa yana daga cikin abin da yake wajibi akan iyaye su koya ma ƴaƴansu addu'o'i wanda za su zamantowa garkuwa a gare su wanda za su zamantowa na neman tsari da kuma neman albarka rayuwa idan ka koya mishi addu'a to amfanin kai za ka fara da shi kamin shi domin tanan zai koyi ko bayan ka rasu kai ma ya maka addu'a domin ya sa bai tun yana rayi tun kana rayi dai wannan shine kenan a takaice malam duk abubuwan da ya koyar muna anan yana nuna muna muhimmancin kula da wannan fatarakin fataratut tamyiz ana wannan lokacin na shekara 7 har zuwa shekara 14 kula da wannan lokacin dan saboda shine lokaci wanda yaro yayi haddace abubuwa shine lokaci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula da yara kulawa ta musamman iya da sauran lokuta to sai mu zo a nan gaba shine as-salat sallah ma'ana a wannan lokacin yaro da ya kai shekara 7 yana daga cikin abin da ya kamata a ce an kula masa da shi shine sallah yin sallah sai malaki ta wa min al-khutuwat al-amaliyya allati yu'tana biha fi hadhihi al-marhala yana daga cikin hanyoyi na aiki wanda za a bi a kula da su a cikin wannan zango na yarinta ma hatta alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah ya kwadaitar min al-amri bis-salati na umunin da yi akan yin sallah haythu qala a lokacin da yace muru abna'akum bis-salati ku umurci yaranku da yin sallah wa hum abna'u sab'u suna ɗan shekara 7 wa duribuhum 'alayha ku bige su akan ta wa hum abna'u 'ashrin suna ɗan shekara 10 wa fariqu bainahum fil madaji' sannan ku raba a tsakanin su wajen kwanciya wannan hadisin azza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku umurci yaranku da yin sallah tun suna ɗan shekara 7 a iya sani na babu wata ibada wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurta da a koya ma yara tun suna ɗan shekara 7 kamar sallah dan ya nuna mana me dai nuna mana muhimmancin ta sun kai shekara 7 a koya musu sallah a umurce su da yin sallah malaman tarbiyya suke cewa anan wai ba ana nihin a koya musu sallah ba a kamin shekara 7 kin za a koya musu sallah sai kai in sun kai shekara 7 lokacin to za a umurtar su umurci na dole na su yi su yi sallah kin kin tun kamin shekara 7 kin yana da kyau a koya ma yaro sallah a rika zuwa da shi masallaci domin ya tabbata a athar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tahi da su al-Hasan da Husain tun suna yin shekara 2 shekara 3 a masallaci da wata ran ma ya taba yin sallah yana a cikin sujada sai ya jima a cikin sujada sai ɗaya daga cikin sahabbai dago kai yana tsammanin wani abu ne ya same sa ya sami manzo Allah cikin sallah yana daga kai sai ya ga tsinkayi ga al-Hasan nan ya haye bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koma bayan an kare sallah sai sahabbai suka ce ya rasulullah mun gani ka jima a cikin raka'a ka a cikin sujada kaza yace a ina cikin sallah ne wannan dan nawa cewa da al-Hasan kin ko Husaini ya haye mini a baya shine naji tsoron nayi kyamar in jidda shi nayi kyamar in takura masa yana wasa to kun gani to anan sai nuna mana manzo Allah yana zuwa da su kuma ya nuna mana tausayi na yara kenan cewa da aka yi a umurci yara da shekara 7 ba shi ke nuna wai kamin su kai shekara 7 ba a zuwa da su masallaci kenan wannan kuskure ne kuma akwai wani hadisi wanda yake yawo wanda yake hadisi ne maudu'i akan cewa jannibu masajidakum min salatin ku nisantar da masallacin nan ku daga abubuwa guda uku daga ciki ake ce ma da yara kun ga wannan hadisi ne na ƙarya wanda ya saba ma ɗabi'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗabi'a ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan yara ana zuwa da su masallaci da na taba gani a wani masallaci na juma'a da aka yi sallah ana cikin sallah sai wani yaro ya hoshe da kuka eh ta kuka kuma an yi daidai sahu na harko ana ji a mikro duk wanda suke anguwa suna jin kukan yaron ana ƙari sallah sai ɗaya daga cikin masu sallah ya tashi ya amshi mikro ya fara faɗa dan me za a zuwa da yara masallaci manzon Allah ma ya ce sun kai shekara bakwai to guji wannan yaron ba kai shekara bakwai ba sai da ya kare sabbatun su ya aje mikro sai malam shi ma ya dauki mikro da ma da dauki mikro yace to wannan kuskure ne ko yaro ba kai shekara bakwai ba ana zuwa da shi wannan magana da malamin ya ta birge ni sosai domin kun ga da an ce a tai da wannan da ko a cikin manya wata ran ana samu su yi kowa a cikin masallaci so nawa zaka ga a masallaci ana sallah wani mutum ya fadi farfadiya ko kuma aljanu su taso masa ita kowa kenan kukan yaro ba abu ne da ke kullum ake samun shi can ba a rasa bane ana iya samun shi kenan wannan ba zai hana a zo da su a masallaci ba sai idan da ya kasance yaro ne wanda shi ya tashi ya shahara da rishin shi yana iya hana mu mutane na zuwa a cikin sallah to irin wannan kuma abin da ya alkhairi shine a bar shi a gida har ya kasance mai nasuwa dan saboda kada ya kore ma mutane nasuwar su insha Allah wannan shine kenan idan ku umurci yaran ku da yin sallah suna yin shekara bakwai wa duribuhum alaiha sannan ku buge su akan wannan sallar wa hum abna'u asharin suna yin shekara 10 gani duk tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin tarihin sa bamu taba jin inda an ce ga manzon Allah ya bigi wani yaro ba ta ma shi yaron da ma ya tashi a gaban sa shine Anas dan Malik yake cewa na rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 10 bai taba buguna ba bai taba zungurata ba bai taba ce mini bara ce kai kaza me yasa kai kaza ba gani to amma duk da haka nan gashi shi da kanshi yake cewa idan yaro ya kai shekara 10 baya yi ko yana wasa da ita a bashi kashi akan ta sai nuna muhimmancin ta to sai dai anan yana da kyau mu zo ga wani wata nukta da malaman tarbiyya suke ce ma asalibul darb ko kuma asalibul iqab ma'ana uslubi na ukuba idan aka ce uslubi na ukuba ma'ana shine ladabtarwa to daga cikin hanyoyin da malaman tarbiyya suke gani na usulu me yake da suna asalibul iqab shine na farko ba a son kai tsaye akai ga bugu shine mataki na karshe a wajen ukuba idan yaro yayi laifi na farko shine suke cewa daga cikin hanyoyin da za a bi wajen yin ma yaro ukuba shine an-nazaratul hadda shine hararansa da yi masa wani irin kallo misali yana sallah yana wasa yana waiwai sai ka harare sa ba kai tsaye zaka bugun sa ba kenan harare na farko shine alhamhama shine ma'ana a hiddo masa wani sauti dai haka na ban tsoro kai misali sauti haka na ban tsoro sai a hudu musu shi ma duka nau'i ne na ukuba na gaba shine mathu ghairihi amamahu yana daga cikin ukubar da ake ma yaro shine idan yayi laifi sai a yaba wani yaro a gaban sa ce kashi kai da ke wasa a cikin sallah ai wani ya hika wani in yana sallah bai kallon ko ina nutsuwa yake amma kai wawa haka da aiki in kana sallah sai wasa kun ga wannan yana yi ma yaro zahi sosai domin yaro a wannan lokacin ya sifantu da son a yabe sa to rishin yabansa kamar ukuba ce a gare sa na gaba shine al-ihmal shine a kyale shi misali ka saba da ka shigo gida kana runguma shi yana tarbuka kana runguma shi ko kuma kana mishi wata ƴar wasa to lokacin da ya wani laifi in ka shigo gida sai ka ki runguma shi ka ki kama shi in ya zo ka kore shi dai ba nuri ba na ci kai kaza ba kai kakin kaza ba na ci ka bar kaza ba kana yin kaza shine al-ihmal shi ma nau'i ne na ukuba na yaro na gaba shine al-hirman shine ka haramta mishi wani abu daga cikin abubuwan da yake so kamar yana son kallon tele to dan yayi laifi sai a ce to tunda kayi laifi daga yau ba za ka ƙara yin sallah ba kamar misalin tarihin da muka taɓa badawa na ɗaya daga cikin magabata da ɗansa aka yi sallar juma'a bai ga ɗansa ba bayan an ƙare wannan sallar can da madaici wajen la'asar sai ga yaron ya zo sai ce masa yaron kuma sarmayi saurayi a wannan lokacin ya ce lahiya ban ga ka zo a masallacin juma'a ba sai ce ma'aifina me yake da suna dokina ne baya da lahiya shi yasa ban zo masallaci ba dan ban iya zakuwa ƙasa ya ce aha ya ce dan dokin ka baya da lahiya ne ka ki zakuwa masallaci a ƙasa masallacin juma'a a ƙasa ya ce to daga yau na haramta maka hawan kowace dabba duk inda zaka kaje ƙasa tsawon shekara guda mun yi ladabin da ya masa an gani bai bige sa ba amma dai ukubar da ya masa shine ya haramta masa hawan doki kuma yana ɗaya daga cikin wannan shine shi ma duka dai mun ba da su yana da kyau mu ƙara tunatar da shi shine akwai ɗaya daga cikin khalifofi da ake ce ma Umar bin Abdul Aziz daga cikin khalifofi na Umayya. Akwai ɗansa da ya kai a wajen tarbiyya a Madina, sai ya kasance yaron yana karatu a can Madina. To wata ran aka yi sallah a cikin jami'i, malamin da yake bashi karatu bai ganshi a masallaci ba, sai bayan an kare sallah sai ya zo yana sallah. Bayan ya kare sallah sai ya ce masa, ya kira sai ya ce, kai me ya hana ka yin sallah tare da mutane? Ya ce, ai shace kaina na tsayayi shi yasa ban samu jami'i ba. Ya ce, shace kanka ne ya hana maka yin sallah a cikin jami'i? Sai ya rubuta saƙo ya tura wa ma'aikinsa. Da ya tura wa ma'aikin nasa, sai ma'aikin nasa shi ma ya turo saƙo ya ba ɗaya daga cikin fadawansa, ya ce ya zo, ya ce ya je ya kama wannan yaron nasa ya aske masa gashinsa gaba ɗaya. Idan ya je kai masa magana, sai ya aske na masa gashin nasa gaba ɗaya, sannan ya gaya masa ga abin da yasa aka maka haka. Sai da ya zo isko wannan yaron, ya kama wannan yaron ya aske masa gashi ya masa kolo, sai ya zube gashin a gabansa ya ce masa, abin da yasa aka maka wannan shine dan saboda wannan gashin ya hana maka zuwa sallah, ya hana maka yin sallah a cikin jami'i. To wannan ita ce ukubar da aka maka, gobe gashin ya hana maka yin sallah a cikin jami'i. Mutumin ya koma, lalla yaron da aka ma wannan gobe zai yarda ko sai yarda ba kenan. Ya nuna cewa shi hanya ta zartar da yaro ba kashi bane kawai, asali ma yawan ba yaro kashi na yana sa yaro hinjiri, yana sa yaro zamanto kamar jaki. Na gaba shine kenan, shine wannan ake cewa al-hirman, a hana shi wani abu da aka san yana son sa, kamar yana son kallon tele, a hana mishi kallon tele, a ce tunda kai kaza sai kai kwana biyu kallon tele ba, tunda kai kaza zan rage ma kudin karinka. Na gaba shine at-tahdid, shine jan kunne, ba jan kunne ba na al-hissi, jan kunne ma'anawi, ma'ana kaman hannunka mai sanda, ina ce masa in ka sake yin kaza sai na yi maka kaza. To wannan shine at-tahdid. Na gaba shine shaddul uzun, shine jan kunne, kinan yayi lahi kamin a bige sai a ja masa kunnuwa ka sake yin kaza, kamar yadda aka rawaito akan cewa wata daga cikin sahabbai ta turo danta ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rabta ta inabi, sai yaro akan hanya yana cin inabi, yana diba yana ci, da yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sha kunnuwa sai ce wannan baya daga cikin ladabi, ya aiko ka kada ka taba abin da aka aiko ka sai ka kashi yanda yake, sai manzo Allah ya ja mishi kunne. To shi ma jan kunne na daya daga cikin nau'i na ladabtar da yaro, sai dai kada a ja sosai domin kunne abu ne wanda yake mai tafshi sosai. Wannan shine kenan. Na gaba shine ad-darb. To kun ga wannan shine me yake da suna abu na ƙarshe da ake yi wajen ladabtar da yaro. Bayan an bi wannan hanyoyin yaro ya kiya sannan sai a bige shi. To shi ma ladabin hunaka umurun yanbaghi mura'atuha. Akwai abubuwan da ake so a kula da su wajen bugun yaro. Daga cikin abubuwan da ake so a kula da su wajen bugun yaro shine ad-darbu lit-ta'dib. Ma'ana dai kada a bige shi sai dan ladabtarwa. Kada ya zamanto ko a cikin wasa ko a cikin kaza kana bugun shi, ma'ana ya zamanto ba a bugun shi sai dan ladabtar da shi, dan kada ya saba da bugun. Na gaba shine suke cewa la tadrib, me yake da suna, yake cewa izharu wasilatu darb, ma'ana shine azan hidda abun bugun, ana azan kayyade ga abin da za a zan bugun shi da shi. Kada ya zamanto bugun ko da shi da hannu ake, a samu ta bulala a aji wata tana aiwa ma a rataye ta, inda wata ran yana dan ganin ta da ya dalle ya ce za a dauki bulala a baka kashi, kamar ya kasance akwai abin da shi ake bugun sa, wanda wannan zai taimaka akan ya ji tsoro kafin ma akai ga me yake da suna ga bugun nasa. Na gaba la tadrib ba'da wa'dika bi adami ad-darb, ma'ana kada ka bige shi bayan kai masa alkawari ba za ka bige sa ba, ka ce zo yayi da shi sai ka ce zo, sai kaga ya dan tsaya ya ki zakowa sai ka ce abu zan bige ka ba zo, sai ya zo, to kada ka bige shi, domin idan ka ce ba za ka bige yaro ba sai kuma ka bige shi, to a wannan lokacin yaron zai dauki kamar makareci, zai ki yarda da kai ko ka ce masa abu kaza ba zai yarda ba, dan ka saba ci mishi ba za ka yi mishi kaza ba kai mishi. A wannan lokacin yana da kyau a kula, idan aka ce za a ma yaro abu to ai kokari ai mishi. Na gaba shine yu'ta al-fursa idha kana al-khata'u lil-marrati al-ula, ana kada da yaro yayi lahi a bige sa kamar yadda muka fadi, duk irin lahin da yaro yayi kada karo na farko a bige sa, abi wancan hanyoyin sai in ya ƙara ne sannan akai ga bugu na gaba shine la yudrabu bil hidai aw yutubba abugun yaro da takalmi wanda al'adance an saba da yaron da ake bugu da takalmi ya zaman to a kaskantacce to hatta malaman tarbiyya sun tabbatar da wannan baya dacewa bugun yaro da takalmi kaman kaskantar da shine ko kuma bugun sa da abin da shahi bidigi ko wani dutse domin wannan shi yana iya illa sosai na gaba shine adamu darbi athna al-ghadab shine ba a san bugun yaro lokacin da ake cikin hushi lokacin da kai hushi ka daga bigi yaro domin zaka iya kashi masa zaka iya ka wuce gona da iri na gaba shine la ta'muru al-walada bi adami al-buka'i athna ad-darbi wa ba'dahu kada ka hana yaro kuka lokacin da kake bugun sa ko bayan ya ka kare bugun sa an gane bige go zan bige ka in hana maka kuka to wannan hannun zalunci yayi yawa kinina da kyau in ka bige yaro ko kana cikin bugun sa kada ka ce mishi shiru ka kai kuka shi sai in dai misali kaman yara akwai yaro ga kwana haka sai a hana shi amma in ba shi ba a bar shi ya kukan dan kaman kukan shi ma a cikin kukan zai iya tunanin abin da yayi bai kyau da ba zai ƙara yi ba kuma kaman yin kukan yana ƙara ma yaro zahi rishin yin kukan kuma zai iya sa kai ta bugun shi domin yaro idan baya kuka ana bugun shi za a ji kaman bai ji ciwo ba amma lokacin da yake kuka za a ji tabbas lalle yana jin ciwo wannan abu wannan zai iya sa misali ma tausaya masa a rage bugun sa wannan shi yake nan na gaba shine ash'irhu annaka aqabtahu li maslahatihi lokacin da ka bige sa ka nuna masa da cewa ka bige sa ne ba wai dan baka san sabu ba dan keta ba a dan saboda ga dan saboda yayi lahi dan saboda kaza ne na bige ka kuma dan saboda kanka ne na bige ka wai ba dan abinki ba dan ban san ka bai na bige ka shi ne ga wasu ke cewa ibtasim fi wajhihi wa hawil an tusihi ad-darb bayan ka bige sa kuma kada ka samu shi tsami ka haushi kuma da fada'a bayan ka kare bugu an yi dan mintuka an dan da lokaci kadan kai mishi murmushi kuma kai kokari ma ka mantar da shi wannan bugun domin wannan duka zai iya sa yaro kada ya dauke ka a matsayin makinin sa domin a wannan lokacin yaro yake iya tashi da kin ma'aifinsa kenan idan ya kasance ana bugu kada ya kasance ana yi kaman an samu jaki ko kaman an samu maki wannan duka kurakurai ne Allah ya ba mu ikon kiyaye wannan insha Allah in aka kiyaye su to insha Allah bugu zai yi amfani yanda ya dace na gaba shine idan muka lura a wannan hadisi manzo Allah ya ce wa fariqu bainahum fil mabadi ku raba a tsakanin su wurin kwanciyar su wannan idan aka ce wurin kwanciya kala biyu ne imma ya kasance kowanne yaro da shinhidar sa kowanne yaro da shinhidan sa haka aka yi so ko kuma ya kasance suna akan shinhida guda amma dai ba a cikin abu guda za su ruha ba manzo Allah ya hana koda maza ne su rufa a cikin abin rufa guda domin shedan yakan iya zayyana musu kuma wannan musamman ma idan ya kasance maza da mata su maza da mata ma dole ne in suka yi wannan lokacin a raba wurin kwanciyar su kada ya kasance suna kwanciya wuri guda to hatta maza zallan su inda dama daban-daban in kuma wannan bata samu ba su kwanta wuri guda amma kada su lullube a cikin bargo guda ko kuma dara guda domin shedan yakan iya zayyana musu su taso da dabi'a ta neman junansu domin wannan fatarar shekara 7 zuwa abin da ya sama lutun a wannan lokacin yaro yake fara sha'awa take fara zuma yaro sai dai ba da ƙarfi ba to idan ya kasance ba a dauki irin wannan matakin ba yaro kan iya tashi da wannan tun yana karami yaro ya tashi da bin mata ko kuma yaro ya tashi da yin liwadi da abin da ya kamata haka wannan shine kenan jayyid sai a ga malaki cewa fal wajibu 'alal murabbi da haka wajibi ne akan mai tarbiyyantarwa an ya'mura fi hada fi hadhihi sin ibnahu bi salati ya umurci dan sa da yin sallah a wannan shekarun wa yuraqibuhu fiha ya kwadaitar da shi akan yin wannan sallar wa yubayyin fadailaha wa fawaidaha ya bayyana masa me yake da suna falalan sallar da fa'idodinta muhimmancin ta wa uqubata tarikaha da kuma mekin suna ukuba ta wanda ya barta ce fa idza tarabba ala hubbi salat idan yaro ya tarbiyantu ya tashi akan son sallah wa muraqabata Allah da kuma tuna cewa Allah yana ganin sa shine muraqaba nasha al-tahiran naqiyan taqiyan sai tashi yana a matsayin tsarkakakke kuma mai takawa salihan bi idnillah zai tashi yana nagartacce ana mutumin kirki da izinin Allah li anna salata tanha anil fahsha'i wal munkar domin ita sallah tana hani akan alfasha da munkari idan aka ce alfasha shine ma'ana abin da shahi aiki mummuna abin da shahi magana mummuna almunkar shi kuma shine aiki mummuna fa inna fa ihmalaha wa tasahul fiha idan haka yin kunnan uwar shagu ko kuma sakaci da yin sallah diya'un ayu madiya ana lalacewa ce lalacewar ta kai makura bata ce wanda ta kai bata makura ci wala tarbiyata wala salaha ba'da idha'ati salah kuma babu tarbiya ba za a taba samun tarbiya ba ba za a taba samun nagarta ba mutukar dai aka wulakantar da sallah ba a kula da ita qala ta'ala Allah madaukakin sarki ki cewa wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha ka umurci iyalinka da yin sallah sannan kai hakuri akan ta ku ji anan wa'mur umurni ne malaman usul kuma suke cewa al'amru yaqtadi al-wujub idan Allah ya umurni ana nuhin dole ne sai kai illa bi qarinatin tusrifuhu min al-wujub ila al-nadab idan Allah ya ce ai ana nuhin dole ne sai an yi ka umurci ɗayanka asali wannan ayar ta sauka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai akwai kaida har yanzu a wajen malaman usul suke cewa kullu hukmin thabata fi haqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam fayathbutu fi haqqil ummati tab'an illa bi dalil al-ikhtisas dukkanin hukuncin da ya tabbata ga manzon Allah to ya tabbata ga sauran al'umma ya tabbata ga al'umma sa gaba ɗaya ma'ana idan Allah ya ce ka manzon Allah kai kaza ana nuhin da kai da al'umma ka gaba ɗaya ku yi wa'mur ahlaka bis-salati kenan idan muka tashi tafsiri sai mu ce ai wa'muru ahlikum bis-salati ku umurci iyalinku da yin sallah wasbiru 'alaiha ku yi hakuri akan yin wannan kun ga anan Allah madaukakin sarki da kansa ma sai an yi hakuri ana sai an yi hakuri wajen umurtar yara da yin sallah kada ka ce ma yaro aikin ka kake ma in baka yi ba dan kanka a ji da tashi Allah ya ce wai kai hakuri dan me dan an san da sai kai gwagwarmaya ko babba ta dan sai gwagwarmaya da shedan kamin ya tashi sallah ballewa balle yaro wannan shine kenan dalilin wannan muhimmancin sallah a rayuwar yaro zan so mu dan me yake da suna mu dan dudduba wasu wurare daga cikin wasu tafai na tarbiyya na bayanin yanda zamu yi mu koya ma yaran mu sallah na farko suke cewa daga cikin hanyoyin da za a bi wajen koya ma yaro sallah shine alwudu'u amamahu wastishabihi lilmasjidi li yuqallida yin arwallah a gaban yaro domin sallah tana fara da arwallah yin arwallah a gaban yaro ana yi yana kallo da kuma rakiyar shi idan namiji ne rakiyar shi zuwa masallaci uwa ta rike shi a masallaci in ma ba ma'aifinsa ki rike shi ki kai shi bakin kofar masallaci dan Allah uwa nawa kike yin haka uwa nawa kike sa dan ta yi arwala ta riko shi ta kashi masallaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to suka ce ayi sallah ayi arwala a gaban shi ya iya sannan a rike shi je masallaci in namiji ne dan me yasa na saboda a masallacin zai koya zai ga yanda ake shi ma zai yi idan mace ce ki yi a gaban ta lokacin da zaki sallar ki jawo ta a kusa gare ki ki yi tare da ita ki sallah tare da ita kana ganin yanda kike yi kusurar da take kina gyara mata wannan malumai ma suka ce ana son shi ma kamin shekara 7 kin ya kasance ko da yaro kin shekara 7 ya iya ibadar kenan kula da umurni ne kawai za a yi na gaba suke cewa ikhtiyaru ahdul abna لعمل خطأ في الصلاة والفائز فيه من يعرف هذا الخطأ شيني كزن كمان أزن شريا مسو وتأرواسا تسلى سي أسا واني أتي يتاشي يسلى أما أجفن كسكوري سي أتي توازي جيا من كسكور داكي وانا كينا كما إدم مكارتين نيني كينا أنا إيا أريك يم كسكوري أتكين سلى ما لي يتاشي أقبان يارا يم كسكوري أتكين سلى سي جتو سلى تاتاي سوتي أتو إنا كسكوري يكي تسنى سنو سلسو نيمو غا إندا كسكوري يكي أواجن أرولا da a wajen sallakin na gaba shine ta'zimul ibadat ana ta'zimus salah akuya ma yaro girmama sallah ta wace hanya za a koya ma yaro girmama sallah shine almuwazabatu alaiha kula da yin sallah duk lokacin sallar a sa shi sallar al-isti'dadu laha qabla waqtiha, asa yaro ya shirya ma sallar kamin lokacin ta, mana kamin da an yi kiran sallah asa yaro je kai arwallah, kai arwallah to tai masallaci kinan ya shirya ma sallan kamin lokacin ta yi. Na gaba shine al-istiqazu min an-nawmi laha, yaro in yana kwana a tada shi dan saboda sallar, kada a ce a kyale shi dan an tada yaro ciwon kai yake, musamman zaka gani wasu mutane Allah ya gafarta muna idan lokacin boko yayi za a tada shi ya tai boko, amma lokacin makaranta lokacin zuwa sallah ba za a tada shi ba. Akwai ma uwaye za su ce an tada yaro na kwana ciwon kai yake yi, a bai ciwon kai dan an tada shi zuwa boko, amma zai ciwon kai dan an tada shi zuwa sallah, ba mu yi adalci ba idan muka yi haka. Wannan shine kenan, musan da cewa ita sallah kula da ita, ita zai sa yaron ya tashi da dabi'u masu kyau, yaron ya tashi da yi muku biyayya, domin sallah tanha anil fasha, da aka ce tanha anil fasha ma'ana tana taimaka ma mutum a wajen nisantar sabon Allah madaukakin sarki. Kenan a sa yaro ya kula da sallah da ya girmama ta. Na gaba shine at-tawaqqufu anil amali wal kalami bisababiha, duk aikin da yaro yake yi da lokacin sallah ya asiye sai da aikin nan tashi kaje zuwa sallah, ko ana kiran sallah idan yana magana sai ce ishu ana kiran sallah, ko ya mishi ni ake maimaitawa yana kiran sallah, duka wannan zai sa yaro ya mi zai sa yaro ya girmama sallar. Na gaba shine tanfidu adabiha, sa yaro ya rika aiwatar da ladubban sallah, na kamar misali rishin sauri lokacin da zai tayi aurin sallah da abin da ya kamata haka. Kenan na gaba shi suke cewa ana so a koyar da yaro cewa sallah ita sunatun bainal abdi wa rabbihi, akoya a sanar da yaro cewa sallah kaman wata alaka ce tsakanin bawa da ubangijinsa, ce masa lokacin da kake sallah kaman kana gaida Allah ne, kamar yadda Hausa suke cewa. A nuna ma yaro da cewa man hafazu alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah, a rika ce masa duk wanda ya kula da sallah to sallah za ta kasance masa haske da hujja a ranar tashi alqiyama. A nuna masa cewa as-salatu umudul islam, sallah gimshikin musulunci ce, man aqamaha aqamahu, duk wanda ya tsayar da sallah to ya tsayar da musulunci, wa man hadamaha fala dina la, duk wanda ya rushe sallan baya kula da ita to baya da addini. Ba kai musulmi bane, eh ni musulmi ne, to wanda baya sallah baya kula da sallah ba musulmi bane, kina ka zan kulawa da sallah. A koya mishi da cewa awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawmal qiyamah, cewa sallah ita ce farkon abinda za a yi wa mutum hisabi da ita a ranar tashi al-qiyama. Fa idha salahat faqad aflaha wa anjaha, idan ta gyaru ya rabauta zai kasance daga cikin masu sa'a. Wa in naqasat faqad khaba wa khasira, idan kuma ta ragu ta tawaya to ya tabe yayi hasara. A koya ma yaro akan cewa mai shagila anha bi mulkihi hushira ma'a fir'aun, duk wanda ya shagalta da yin sallah, ma'ana kaman aikin sa ko mulkin sa ya shagaltar da shi daga yin sallah za a tada shi tare da fir'auna, domin an saba wasu labarin fir'auna ko, to sai a ce mishi wanda mulkin sa ya shagaltar da shi da sallah za a tada shi tare da fir'auna. Wa man shagala anha bi wizaratihi hushira ma'a haman, wanda kuma aikin sa ya shagaltar da shi daga yin sallah za a tayar da shi tare da haru hamana. Wa man shagala anha bimalihi hushira ma'a qarun, wanda ya shagalta daga yin sallah bai kula da sallah dan saboda dukiyarsa za a tayar da shi tare da qaruna. Wa man shagala anha bitijaratihi hushira ma'a ubay bin khalaf, wanda kuma kasuwancinsa ya shagaltar da shi daga yin sallah za a tayar da shi tare da ubay bin khalaf, wa kulluhum fi an-nar, kuma dukkanin wayannan mutanen da muka zano su ne ru'usul fujjari, ma'ana manya-manyan fajirai daga cikin halittun ɗan adam, ma'ana dukkan su abota suke kenan, duk wanda yake wannan to za a tayar da shi tare da su. Kanat alal mu'minina kitaban mawquta, a nuna mishi sallah ga mumuni tana da lokaci kayyadadde, ana sallah a lokacin ta Allah yake son ta. Malumai suke cewa al ibadatul muaqqatatu bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min uthrin, duk ibadar da Allah ya sa ga lokacin da za a yi ta to Allah baya son a yi ta in ba a wannan lokacin ba, idan lokacin ya wuce to Allah baya son ta. Akuya ma yaro ya kula da yin sallah a cikin lokacin ta. Ada'uha ala waqtiha ahabbul amali ila Allah, a nuna ma yaro yin sallah a cikin lokacin ta shine mafi soyuwan ayyuka wajen Allah. Idan kana neman aikin da Allah yake so hiye da kowanne aiki to shine yin sallah ami a farkon lokacin ta. A tuna ma yaro da cewa man arada an yatakallama ma'a rabbihi falyusalli, ma'ana hanyar da zaka bi kai magana da Allah da ubangijin ka shine yin sallah. Ibadatul anbiya'i wal ummi sabiqa, ita ce ibada wa dukkanin al'ummin da suka gabata Allah ya dora musu wannan ibada da annabawa. Al ibadatul wahida allati furidat fis sama, ita ce ibada guda tallintal da aka fallanta daga sama. Ma'ana ita sallah da za a fallanta ta sai da aka je da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa sama ya karbo ta ya komo a ƙasa. Idan an nuna mana mai, idan an nuna mana muhimmancin ta da falalarta. Al ibadatul wahida allati furidat bi makka qabla al hijra, ita ce ibada ta farko da aka fara fallantawa bayan tauhidi, bayan kalimatu la ilaha illallah. Yu'maru biha as-sabi wa yudrabu 'alayha, ita ce ibada kawai da manzo Allah yace a ba yaro kashi idan bai yi ta ba. Ita ce ibada da lis-sahihi walil marid walil musafir walil muqim walil ghani walil faqir, ita ce ibada da duk halin da kake ba doke maka ita ba, mai lahiya maras lahiya, mai balaguro talaka, kowa zai yi ta. Sabanin sauran ibadu kamar aikin haji talaka bai, zakka talaka bai, azumi wanda yake cikin rashin lahiya bai, ko mai balaguro bai, amma ita kuma sallah duk lokacin da kake duk cikin yanayin da kake dole sai ka yi ta. A nuna masa da cewa aqrabu ma yakunu al-abdu li rabbihi wa huwa sajid, idan mutum yana sallah shine lokacin da yake kusanci da ubangijinsa. Domin a hadisi manzo Allah sunu aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid, lokaci wanda mutum yake kusa da ubangijinsa shine lokacin da yake a cikin sujada. Akoya masa addu'a wa aqibas salati la yurat, addu'a a bayan an kare sallah ko kuma kusan sallah, mai sallah ba a mayar da ita. Lam yatruku al munafiquna ala ahdi rasulillah, ita ce ibada dai wanda mushrikai ma munafikai ba su barta ba a lokacin, ma'ana har ta munafikai suna wannan sallar tare da cewa ɗan wuta ne. Kinai dai kasance munafikai sun yi wannan sallar, to kenan kai da ba munafiki ba kai hidacewa ce ka kula da ita. Daga ciki kuma a gaya ma yaro akan cewa lam ma tu'ina Umar ibn al-Khattab qala la hazza li ahadin fil islami adaa as-salah, akuya masa cewa ita ce ibada da lokacin da aka soke Umar radiyallahu anhu yana a cikin sallah, wannan kafirin Abu Lu'lu'at al-Majusi ya soka masa yuka ya fadi ya so mai lokacin da ya falfado. Farkon tambayar da ya sallan nas, mutane sun yi sallah tunda kun san ya suna a cikin sallar asuba ne, to da aka daba masa yuka ya koma sai aka maida shi gehe, sai Abdurrahman bin Auf ya shiga ya ja sallah aka ida sallah. Domin ita sallah yana ɗaya daga cikin muhimmancin ta, in ana yin ta ba a kace ta, duk abin da zai zo ku sai dai a sai an yi ta. Gani ga Umar ya fadi an daba mishi shuka amma ba a kace sallah nan ba, goda ya shiga aka ci gaba da sallah, ana ƙare sallah sannan aka yi ta tashi. Yana falfaduwa abin da yake tambaya, mutane sun yi sallah, tashi hankalinsa ka a zo dalilin faduwarsa ba a yi sallah ba, aka ce an yi sallah sai ce alhamdulillah la hazza fi al-islam liman taraka as-salah, babu rabo a musulunci ga duk wanda ya bar sallah ko ga duk wanda ya wulakantar da sallah. An gane da ke ko ana ba yaro wannan tarihin duka zai sa masa muhimmancin sallah. An nuna masa da cewa a mai kin suna min sifatil mujrimina annahum kanu idha qila lahum ruku'u la yarka'un, daga cikin siffar mujrimai sun kasance aka ce musu sallah ba sa yin sallah. An nuna mishi sallah ita ce dalilin sababul azab, ita ce abin da yake jawo mutum azaba. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin, idan aka jefa ɗan wuta a wuta me yasa ku a wuta, ba mu kasance daga cikin sallah ba. An nuna masa hatta wata azaba Allah ya tanada ta musamman ga wanda ba sa sallah, ga wanda suke wasa da sallah, ita ce saqar, Allah ya kare mu. Na gaba shine an nuna masa da cewa yud'a tariku salati yawm al-qiyama lis-sujudi fala yastati'u, masu wasa da sallah za a kira su ranar tashi al-qiyama, Allah madaukakin sarki ya ce su yi sujada za su shiga aljanna, su kasa yin sujada. Subhanallah, Allah zai buɗe kwabrinsa ya ce kowa duk wanda ya sujada za a sashi aljanna, mutanen kirki su faɗi su yi sujada, amma duk wanda ba su yi sallah ba a duniya ko suke wasa da sallah bayan su zai kasance kaman katako zai miƙe, ko sun ta su duka ba su iya dukawa, kamar yadda san katako ba za ka iya lankwasa shi ba ko, to haka bayan su ba zai lankwasa ba, ga su suna gani da koshi ga kwanan yunwa suna gani amma ba za su yi sujada ba. Subhanallah, ita ce ibadar da man tarakaha faqad kafara, ce ibadar da duk wanda ya barta ya kafurta. Wannan shine kenan yanda dama a rika ma yaro wake ya tarikal li salatihi inna salata la tashtaki wa taqulu fi awqatiha Allahu yal'anu tariki, ya kai mai barin sallah sallah tana kuka tana kai ƙara wajen Allah tana cewa duk mai bari na wanda ba yi na a cikin lokaci na to Allah ya tsine masa albarka. Haka sallah ke cewa ya tarikal li salatihi inna salata la tashtaki wa taqulu fi awqatiha Allahu yal'anu tariki, kana so sallah ta tsine maka albarka. Misali a ce ma yaro haka, a ba ni so to kaje kai sallah. Duka wannan yaro yana son haraka ta wake, yana son haraka ta nishadi kenan, azan mijin suna azan nuna masa, a nuna masa da cewa sallah ita ce akhiru sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ita ce wasiya ta karshe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da yazo yana akan gadan mutuwa, yake cewa as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum, kula da sallah kula da sallah da abunda damar ku ta mallaka, mana da wanda suke karkashin ku, ita ce ibadar da gabaɗayan bayu gabaɗayan sahabbai gabaɗayan annabawa suke alfahari da ita. Allah madaukakin sarki yake siffanta su da miki da suna da ita, kuma Allah madaukakin sarki ke umurtar su da yin ta. Sannan an nuna ma yaro da cewa man salla tashabbaha bil mala'ika, duk wanda yake salla kuma yana koyi ne da wa yana koyi da mala'iku. An nuna ma yaro cewa as-salawatul khams kaffaratun lima bainahunna idan ijtanibatil kaba'ir, salloli guda biyar kaffara ce abin da yake tsakanin su idan aka nisanci mi idan aka nisanci kabira idan aka nisanci babban mikin suna manyan laihuka. An nuna ma yaro hadisin da wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwana sai mahulkin an tahi da shi a cikin wuta, ana yawo da shi a cikin wuta, yana zuwa a cikin wutan nan sai ya ga wani yaro wani mutum yana kwance akan garwashin wuta yana konarsa, bayan wannan kuma ga wani mala'ika ga wani mutum da rike da katon dutse yana buga mishi akan kansa, dutsen nan kato yana saka mishi akan kansa, sai kan nasa ya ratattake yayi guntu guntu, dutsen sai ya gangara domin akan tudu ne, dutsen ya gangara ya je kasa, sai wannan mutumin mala'ikan ya bi wannan dutsen ya tai duko dutse, kamin ya duko dutsen ya komo wajen mutumin nan an maido mishi da kansa daidai ya ƙara sakan mishi wannan dutsen ya gangara ya tahi ya komo, wannan ita ce azabar sa, a tattake mishi kai a maida kan daidai dan a yi mishi azaba, haka ne azabar sa. Maza Allah ya tambaya wane ne wannan, aka ce masa wa'annan su ne wanda suke kwana ana sallah, ma'ana lokacin sallah yayi mutane na can suna sallah su suna kwana, wai ba ma ba su yin sallah gaba ɗaya ba, a me suke yi, suna kwana ne ana sallah da ba za su tashi su yi da gangan, ga wannan sai mu ce ba yin sallar ba kula da sallar. Idan kuma ka lura alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala bai ce ba wa sallu ba cewa ku sallah ba, sai wa aqimus salata, ku tsayar da sallah, ke ta sallah me ake tsayar da ita ake yi, ya ake tsayar da sallah shine yin ta, kula da yin ta a cikin lokacin ta, yin ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar a yi, sallu kama ra'aytumuni usalli. Idan muka liba alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wailun yawma'idhin lilmusallin, na bone ya tabbata wailun lilmusallin, bone ya tabbata ga masu yin sallah. Gani a kai tsaye idan Allah ya faɗi haka, idan kowa sai ya bar sallah sai ce a ba kowa ba, alladina hum an salatihim sahun, su ne wanda suke mi su ne wanda suke wasa da sallah, kenan ba yin sallar ba kula da ita yin ta yanda yake da suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayi ta, kenan yana da kyau mu da farko mu kula da sallah, sannan kuma mu sa yaranmu su kula da ita, idan muka sa yara su kula da sallah insha Allah wannan zai kasancewa mafi girman hanya wadda za ta taimaka muna akan kula da tarbiyyar yaranmu, domin duk yaron da ya tashi da kula da sallah to insha Allah shaydan ba zai yi karhinsa ba, domin ita sallah tanha anil fahsha'i wal munkar, tana taimakawa akan nisantar alfasha da mugun aiki. Sallah kamar ita abinci ne na ruhi, don kuma muka ce ruhi shine asalin mutum gaba daya, Allah ya bamu ikon kula da sallah, sannan kuma ya sa mu yi karin zuciyoyinmu akan kula da sallolin ƴaƴanmu da musu amana ce akan wuyoyinmu. Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye mu akan su. Kuma farkon abin da zai tambaye kowanne daga cikinmu shine sallarsa. To idan ya kasance shine farkon abin da zai tambaya akan kowa, to tabbas farkon abin da shi ma zai tambaye mu game da ƴaƴanmu shine mu umurce su yin sallah, domin ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alayha, ka umurci ƴaƴanka da yin sallah kuma ka yaƙuri akan haka. Ana nuna mana lokaci yayi inda muka samu daidai. Allah ya bamu lada, kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.